Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana, haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro, assalamu alaikum, barkamu da safiyar ranar Lahadi. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu zamu kawo muku shirin zabe ko nadi, haka kuma zamu kawo muku rahoto na musamman. Amma da farko sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo, yau 14 ga watan Afrilun shekarar 2019. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce al'ummar kasar Venezuela ta riga ta dawo daga rake shugaba Nicolas Maduro da gwamnatinsa. Yana mai jaddada cewa jama'ar kasar sun fito karara sun bayyana masa matsayinsu. Yayin wata hira da yayi da muryar Amurka a lokacin ziyarar da ya kai kasar Paraguay a jiya Asabar. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya ce zaben da shugaba Maduro ya lashe, wanda da shi yake takamar jan ragaman mulkin kasar, zabe ne da aka tafka magudi. Yana mai cewa kasashen duniya 54 sun amince da jagoran yan adawa Juan Guaido a matsayin shugaban wucin gadi na kasar ta Venezuela. Pompeo ya kuma zargi Maduro da yin amfani da Russia da Cuba da kuma China, wacce ya ce tana baiwa jami'an kasashen yankin kudancin Amurka cin hanci domin samun biyan bukatun kanta.
China's trade activities often are deeply connected to their national security mission, their technological goals, their desire to...
Yace irin harkokin kasuwancin da China ke yi a yankin kudancin Amurka na da babbar alaka da manufofin tsaron kasarta da burinsu na bunkasa fannin kere-kerensu na zamani da kuma satar fasaha. Pompeo ya kara da cewa Amurka na da burin ta ga China ta ci gaba, amma ba ta bin irin wannan tafarki ba. Sabon jagoran gwamnatin soji na wucin gadi a Sudan ya ce yana da cikakkiyar aniyar mika mulki ga gwamnatin farar hula nan da shekaru biyu masu zuwa, sannan ya ce an soke dokar hana zirga-zirga da aka saka a baya. Lieutenant General Abdul Fattah Burhan ya bayyana haka ne yayin jawabinsa na farko ga 'yan kasar ta Sudan, wanda aka watsa ta kafar talabijin, inda har ya bada umarnin a saki dukkanin fursunonin siyasa da aka tsare a zamanin mulkin habararren shugaba Umar al-Bashir. Dukan waɗannan matakai alamu ne da ke nuni da cewa zanga-zangar da masu rajin kare da mulkin demokradiyya suka yi na ƙara kastara ƙarfin ikon rundunar sojin ƙasar ta Sudan mai arzikin man fetur. Sanarwar na zuwa ne bayan da shugaban sashen tattara bayanan sirrin ƙasar Salah Abdullah Muhammad Saleh ya yi murabus daga mukaminsa a jiya Asabar. A kuma ranar Juma'a ne ministan tsaron ƙasar Manjo General Awad Muhammad Ahmed Ibn Auf ya soka daga mukaminsa na shugaban gwamnatin wucin gari bayan da ya kwashe kwana guda kacal akan mukamin. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce faɗan da ake ci gaba da gubzawa a wajen birnin Tripoli, inda rahotanni ke cewa ana amfani da manyan makamai, ya haddasa mutuwar fararen hula 17 da wasu jami'an lafiya 3.
Health partners have verified 17 civilian casualties so far with 7 fatalities.
Kakakin babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Stephen Dujarric kere yake tabbatar da ukwar lamarin, inda yace jami'an kiwon lafiya sun tabbatar da mutuwar fararen hula 7, wato 17, sannan wasu mutum 7 sun samu munanan raunuka ciki har da jami'an lafiya. Yayin da yake magana da manema labarai a ƙarshen makon da ya gabata, Dujarric ya ce kusan mutum 10,000 sun fice daga gidajensu a yankunan da fadan ya shafa. Sannan akwai bakin haure 1,500 da suka makale a wata cibiya da ake tsare da su, wacce ita ma take yankin da fadan ya barke. Kasar Libya dai ta shiga yanayi na rudanin siyasa ne a shekarar 2011, wato tun bayan da aka hambarar da tsohon shugaban kasar maragayi Muammar Gaddafi da ake mai kallon mai mulkin kama karya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC, inda yanzu agogo ke cewa karfe 1 dare ne da minti 5. Akalla masu zanga-zanga 5 aka kashe a jiya Asabar a Somalia, yayin wani bore da ɗaruruwan matuƙa keke napep suka yi a Mogadishu. domin nuna fushinsu kan kisan wani mambansu da kuma yadda aka rufe wasu hanyoyi a sassan birnin lamarin da suka ce ya hana su yin jigilar fasinja. Masu zanga-zangar sun yi ta kona tayin motoci suna furta kalaman batanci ga jami'an tsaron gwamnati suna masu neman a yi musu adalci da barin su su samu walwala wajen gudanar da harkokinsu. Baya ga waɗanda suka rasa rayukansu akalla wasu mutum biyu daga cikin masu zanga-zangar sun jikkata a lokacin da jami'an tsaro suka yi yunkurin tarwatsa su. Babu da cikakken bayani kan ko 'yan sandan kwantar da tarzoma ne suka yi harbi cikin masu zanga-zangar ko kuma jami'an tsaro masu zaman kansu da ake kare kamfanoni da shagunan 'yan kasuwa ne suka yi harbin yayin da suke kokarin kare kayayyakin 'yan kasuwan.
Labaran duniya ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zabe ko nadi.
Masauraro assalamu alaikum barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi shirin da kan tabo labarun zabe da lamuran da ke da dangantaka da zaben ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar jihar Kogi da Bayelsa ne jihohi na gaba da za a gudanar da zaben gwamna shugaba Buhari ke bin mubashin mara baya bayan zaben 2019 inji zababban gwamnan Yobe kuma sakataren APC mai Malabo ne mun fa mun yi amanna kotu za ta bi kadunmu kan sakamakon zaben shugaban Najeriya inji injiniya Buba Galadima ban ci ina da kimanin naira trillion ɗaya ba a matsayin dukiyata kafin a rantsar da ni inji zababban gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya ina ma za a daina sanya siyasa a rikicin zamfara a rungumi addu'a inji Sheikh Abdullahi Balalau waɗannan da ra'ayin tsohon ma'aikacin gwamnati kan abin da yake son gani a fadar Aso Rock bayan rantsuwa karo na biyu za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Yanzu dai zaben gwamnan Kogi da Bayelsa ne za a gudanar a ranar 2 ga watan Nuwambar bana inda za a fito da jadawalin yadda zaben zai gudana a watan Agusta. Hukumar zabe ta fito da bayanin daidai lokacin da take fito da wata sanarwar kuma da take za ta yi bitar yadda zaben 2019 ya gudana ta bangaren nasara da kalubalen da aka samu. Jihohi biyun dai na cikin jihohi bakwai ne da zaben gwamnoninsu bayan haɗe da akasarin jihohi don yadda hukuncin kotu ya sauya wa'adin mulkin gwamnoni. A lokacin babban zaben nan na bana an gudanar da zabe ne a jihohi 29. Ga jihar Bayelsa gwamna Siriya ke Dixon na PDP zai gama wa'adinsa na biyu inda hakan zai sa a nemi sabbin 'yan takara. A jihar Kogi kuma gwamna Yaya Bello na APC ne zai nemi tazarce karo na biyu in ya samu tikitin takarar jam'iyyar tasa. Yanzu ma za a jira ga hukuncin kotu a zaben wasu jihohin da waɗanda ba su gamsu da sakamakon zaben ba suka shigar. Muhimmin 'yan jam'iyyar APC mai mulki na nanar cewa shugaba Buhari ya ba da dama demokuraɗiyya ta yi halinta a zaben da ya gabata. Zababban gwamnan Yobe wanda kuma har ila yau shi ne sakataren APC mai mulki mai Malabo ne ya ci shugaba Buhari ke bin musamman ma al'ummar arewa maso gabas bashin mara baya. Wannan ko na faruwa ne bayan an yi canjar tsakanin APC da PDP inda kowace ta samu jihohi uku a cikin jihohi shida na yankin.
Kamar mu arewa maso gabas mu ne shaidu akan maganar tsaro shi yasa an ka duba kuri'an jihar Yobe da kuri'an jihar Borno inda wannan maganar rashin tsaro ya addaba fiye da ko ina aka fito kwai da kwarfata aka zabi shugaba Muhammadu Buhari aka zabi jam'iyyar APC. Ya nuna ma cewa mun gamsu da abin da ake yi kuma mun samu sauki in ba dan wannan sauki da aka samu ba ba daman ma a fito a yi zaben kaga wannan mun nuna duniya cewa mun gamsu da wannan tsari na tsaro da aka dauka da kuma sauki da aka samu cikin yadda Allah to kuma duk tsare-tsare na ci gaba da ayyuka da yake ta kowane fanni da kuma yadda duk bangaren kasar nan kudu arewa maso gabas da sauransu duk inda ka shiga kana ga ayyuka yana gudana a karkashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari wannan ya nuna ma cewa ya bada shugabanci na tsawon shekaru hudu kuma insha Allahu zai bada shugabanci wanda duk dan Najeriya zai alfahari da abin da ya zaba.
Wannan kenan daga bangaren APC da ke cewa a gamu a kotu ga dunne kalubalantar nasarar shugaba Buhari inda bayanin ma ya fito daga ministan shari'a Abubakar Malami. Kakakin kamfen din PDP engineer Buba Galadima ya ce suna da matukar kwarin gwiwa samun adalci a kotu. Buba Galadima na magana ne inda ya watsi da duk abin da APC ke fada cewa zaben an yi shi bisa adalci.
Shi Buhari ya hakura sau uku da yake zuwa kotu ko kuma ya taba budan baki ya yi wa wani mutum congratulation ya ci zabe. Me yasa mu kawai kuka raina?
Indi na Buba Galadima kullun sai aga kamar wata kila rashin samun abun duniya ne musamman ma yake damun ka shi yasa kike dagewa kan wannan tafiyar.
To in rashin abun duniya nake damuna yanzu ba mu muka ci gwamnati ba ko ba da ni aka kafa wannan gwamnati ba, amma ma abin da nake so in gaya maka yau ya kamata in fasa kwai. Duk abin da wani zai zarge ni ina yi akan wannan gwamnati, na yi linkin ba linkin sa akan gwamnatin Obasanjo da ƴar Adwa da Jonathan. Me yasa ba ku zage ni ba a lokacin? Kuma babu mukamin da basu nuna min ba, ba duk yadda basu nuna min ba ban karba ba. Na tsaya Abuba Galadima na har yau har gobe ina kai in ina da rai, domin a kubuto da ƴan Najeriya daga abin da Turawa ke kira brigandage na soja da sauran jami'an tsaro da ƙasar London din su a harkar zabe.
In Allah ya yarda za mu bi duk yadda wannan shari'a za ta kaya daga kotun ɗaukaka ƙara wacce ita ce dama kotun farko ta sauraron ƙarar zaben shugaban ƙasa zuwa kotun koli kamar yadda aka saba. Ne zababban gwamna Inuwar APC Muhammadu Inuwar Yahaya zai ce ne kan bayanan da aka yada a kafar yanar gizo da ke cewa ya ayyana dukiyarsa da ya mallaka da ta kusan kaiwa naira tiriliyan ɗaya.
Ni ai ban ambata ba na farko, kuma wanda ya faɗa ko ya yi hasashe ya faɗa wannan ya rige nasa. In yayi ne da manufa na alkhairi to Allah ya mazo da alkhairi, in yayi ne da manufa na sharri Allah ya mazo da sharrin sa. Amma ni ba ni da wannan dukiya da aka ambata, kuma aini sananne ne a Gombe, kuma mutane za su iya kimanta menene Allah ya bani. Sannan bisa sharadi ma ai sai an kai ga lokaci kowa zai bayyana dukiyarsa, duk wanda yake shakku sai kuma zai duba. Amma dai ni ba ni da wannan dimbin arziki da aka ambata, ina kuma fata Allah ya bani ikon da ina sauke wannan haki domin in samu natsuwa da mutunci na. Allah ya kyauta.
Masu sauraro kun ga daɗin ji daga bakin wanda aka yada labari a kansa kenan, sai ka ga an bambanta babbaku da farfaru. Yanzu kuma ga bayanin shugaban Jibril Sheikh Abdullahi Balalamu akan yadda mutane ke shari kan irin rikice-rikice da suka yi yawa a yankin Arewa maso yamma, musamman ma dai satar mutane, fashi da makami da sauransu, wanda akan kan kawo zubar da jinin mutane ba tare da haƙƙin shari'a ba. Sheikh Abdullahi Balalamu ya ce maimakon sanya laifi ko azan laifi kan wani mai mukamin siyasa ko makamacin hakan, ya dace a dage ga addu'a.
Babu shakka mun ga tasirin addu'a a kowane lokaci, aka dukufa aka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yana ansawa. Dama ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, in bayyana suka tambaye ka ina nake, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaya musu na kusa, kuma ina ansa kiran duk mai kira addu'an duk mai addu'a. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah ya ce ku roke ni zan ansa muku, ba ma don addu'a da kuke ba da Allah subhanahu wa ta'ala ba ruwan shi da ku. Saboda haka addu'a na da tasiri, na da muhimmanci, ba za mu gushe ba muna sake umurtan dukkan al'ummarmu a ko'ina da masallatanmu da makarantunmu da sauran dukkan majalis ɗinmu da ake karantarwa. Ina ƙara jin hankali har yanzu mu ƙara dukufa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan matsala ta jihar Zamfara Allah ya kawo ƙarshenta, Allah ya kawo sauƙin lamarin hakan abin da ke faruwa a Arewa maso gabas. Allah ya kawo sauƙi, babu abin da za mu yi fiye da addu'o'i, kuma da ƙara jan hankalin hukumomi su maza ƙaimi su ƙara ɗaukar mataki kan matakin da suke ɗauka domin tabbatar da zaman lafiya. Babu shakka zaman lafiya yana da muhimmanci, kuma kowa na da gudunmawar da yake badawa. Gwamnati ta tsaya inda duk ta san ake ta'addanci ake abin da ba daidai ba ta hana. Sannan kuma al'umma, jagorori, talakawa da manya da ƙanana, mu dage da addu'o'i. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu zaman lafiya. Ina ƙara jan hankalin duk inda muke mu rungumi addu'a saboda mun ga tasirinsa. Fitowar Malam Ahmad Suleiman daga hannun waɗannan kidnappers ya ƙara karantar da mu irin tasirin addu'o'i da yadda Allah yake gaggauta karɓan addu'o'in mu. To don me muke sanyi a gwiwa wurin ci gaba da addu'a? Mu ƙara dagewa Allah maɗaukakin sarki shi wani jagora. Allah ya ansa mana addu'o'in mu. Kuma ina kira ga dukkan waɗanda suke maida lamuran zuwa ga siyasa, san zaman lafiya ba sai an sanya mishi siyasa a ciki ba, dole ne kowa yana bukatan wannan zaman lafiya. Shugaban ƙasa yana da haƙƙi a mishi da'a, a mishi biyayya, sannan kuma yana da haƙƙin ya tausaya wa al'umma. Wajibinsa ne ya tabbatar da cewa zaman lafiya ya gudana. Ina kira ga dukkan 'yan siyasa, an yi siyasa lokaci ya gabata, don Allah, don girman Allah. Allah mu fuskanci abin da zai taimaka wa zaman lafiyar kasa kar mu siyasantar da abubuwa ta inda ake kokarin kaure su duk abin da ya kamata shugaba yayi shi kuma muna kira gare shi yayi don tabbatar da zaman lafiya don a samu al'umma su ci moriyar wannan zabe da aka yi Allah muna roƙonka ka sanya albarka cikin wannan kasa ka zanar da kasar mu lafiya kai mana jagora
muna fata Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da karuwar arziki a Najeriya yanzu kuma ga ra'ayin tsohon ma'aikacin gwamnati Tanko Ibnu Iya kan abun da yake sa ran gani in shugaba Buhari ya sharan tsohon kama aiki a wadi na biyu
ai sauye-sauye ma ina ganin ba ma sai an fada mishi ba zama dole ni inda za a ji shawara na wannan karin kuma sai ya dan hautsina da matasa maganganun nan da ake cewa matasa an kakkare su ba a yi da su kaza kaza to a hautsina wannan karin ya nuna ma duniya cewa to gashi dai na canza ba Buhari da ne da kuka sani ba kuma matasa ku zo lokacin ku ne dan sun taimaka wajen zabubukan nan da aka yi a zaben shi ma dai in particular saboda kazan su ai da su ba za mu ce a aji tsofaffi ko da tawa gefe completely ba a'a a dan hautsina su kuma a rage musu karfi matasa da kuma tsakatsakin shekaru su ma su shigo mu ga irin nasu rawar da za su taka
a wasu suna cewa da tsoho zuma kan yi magani waɗanda suka gajiya sun fi kwarewa wajen gudanar da aiki matasa yan sa za su zama masu karin bani
eh to ai shi yasa nace ba kar a ce gaba daya za a aje waɗannan tsofaffin mutanen a hautsina amma ya kasance matasa da kuma tsakatsakin shekaru ya fi na wa'annan dattawan dan wal an ce da tsohon zuma ake magani waɗansu kuma sukan cewa da tsohon gini kuma bai to amma ba garku bai cewa lokaci in kana da isassun kayan aiki kuma kana jin ne ba shakka kana son kai gini irin na zamani ko na abin nan zai kai ainihin irin ginin zamanin ka aje na da can dan irin halin muwalaci da ake ciki a yanzu ya fi irin na da ba ko da ko lokaci ne zamu ci zamu zauna mai ta bin abin da yake da da can ba a'a Allah shike zamani in aka canza zamani dole ya kasance ka canza kai abin da zamani ke so dan ka zo daidai da jama'a
akwai wasu mutane da ake kira kabal wasu suna zargin su suka hana shugaban yin aiki ka yadda akwai su in akwai su me kake so ka ga musu
eh to ba su kan maganganun mutane kabal 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 din nan waɗanda suka kewaye suka hana shi aiki akwai lokacin da aini mai ɗakin sa ta fito lokacin can take maganganun akwai wanda suka kewaye shi suka hana shi fiket waɗanda ba su da su aka yakin gwamnatin ba amma ya kasance suka zo yanzu ne suke da komai da komai to idan har uwar gida Aisha za ta faɗa haka kaga mu ba za mu yi gaddama ba to ala kullane in dai ya tabbata maganar ta haka ne cewa akwai su din suna nan to a gaskiya fi sabilillah ya kamata wannan karin su kuma aje su ai su ma sun yi nasu ne sun ci kanshi da su dan saboda in har suna nan din kuma lalle ba shakka sun taya mu ci gaban gwamnatin nan to fa idan bai nisa ta kanshi da su ba to tabbata hakika za a ci gaba da tafiyan hawaini amma kun ba haka za mu so mu ga wannan gwamnati ba dan alal hakikati mun ba da rayuwarmu mun jajirce mun tsaya mun tabbatar da cewa ya koma ba dan wani abu dan saboda ainihin ya kasance duk wani mai wanda zai kasance a kutun gwilo ni ci gaban wannan gwamnati aje shi gefe guda to kaga idan bai kakkabe su ba gaskiya bai mana adalci ba
Hausawa kan ce da mai kama kan kota Wau sauraro da ra'ayin Tanko Iya muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da wacce ta haɗa mana sauti Julie Gresham na shirya da Maili Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum
Madalla yanzu kuma sai rahoto na musamman
a karan farko rahotanni sun bayyana cewa sama da shekaru biyar iyaye da kuma ƴan uwan dubban ƴaƴan kungiyar Boko Haram da suka yi watsi da mummunar akidar ayyukan ta'addanci tare da miƙa wuya suka yi tozali da iyaye da sauran dangin su an gudanar da ganawar ce a sansanin cibiya ta musamman da ke tsarkake halaye da tsatsauran ra'ayin mayakan Boko Haram da ke garin Mallam Tiji a jihar Gombe inda aka gayyato wasu daga cikin shikikan tubabin ƴaƴan kungiyar shirin ya hada hadda wanke musu kwalwa da tsarkake musu zukata daga tunanin ayyukan ta'addanci tare da koya musu sana'o'in dogaro da kai da farko ga abinda komandan sansanin ke cewa
ne Colonel David Martins komandan din DRR Kam dake nan Gombe sanadiyar shirin mai da wayannan da muka kawo su nan kam don mu koya musu tarbiyya mai kyau da ayyuka na zaman rayuwa mun ga cewa in muka kai su ainihin garuruwan su za mu samu damuwa don mutanen gari ba su samu fahimtar yaya aka yi da su aka dawo da su yanzu ba wannan shakkan ya sa mu kawo su su ga wani irin tarbiyya muka ba su a nan su su gani da kansu su koma su yi mutane a garuruwa bayani kamin mu maido su don su samu karɓa
wanda suke jeji gwamnati ta yi bayani gwamnati kuma ta ahuwa akan cewa duk wanda ya sauke makami za a karbe shi a kuma koya mishi tarbiya mai kyau don ya bar halin da wayannan suke ciki gwamnati tana shirye da wannan a koyaushe amma duk wanda bai bari ba in aka kama shi a cikin wannan hali dole za a hukunta shi kuma a kai shi kurkuku abin da gwamnati take ciki kenan
malaman da suka koyar da tarbiya ta farkin addini sun yi bayanin irin abubuwan da suka koyar domin kawar da mummunan tunani daga zukatansu.
Daga cikin tsarin da muka yi mun yi selecting wasu ɗabi'u da suke lalata tarbiyya suna kawo fitintinu daga cikin ɗabi'un da ke kawo matsala mun lissafa musu kamar akwai girman kai sannan kirkiran ƙarya sannan cuta ko zalunci sannan kuma wasu ɗabi'u waɗanda suke tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma yadda da juna tsakanin juna wa juna. Na farko an karantar da su riƙon amana an karantar da su girmama shugabanni da kuma ladabi da biyayya ga iyaye da kuma matsalolin duk wanda ke saba ma wannan sannan kuma an karantar da su faɗin gaskiya muhimmancin faɗin gaskiya sannan da zamantakewa da makwabta yaya take da yadda su ma aka ba su tarbiyya in Allah ya tarbiyyar da su su ma su tarbiyyantar da ƴaƴansu su zama ƴaƴaye na gari gwargwado abinda muke cikin kenan
shi ma wakilin ƴan kungiyar Boko Haram din da suka yi watsi da ayyukan ta'addanci yayi bayani kan irin alfanu da kuma abubuwan da aka fahimtar da su game da rayuwa ta gari
gaskiya mun sunce kanmu a wani halin da ba mun san mane ba kuma ba wanda ya fi jarabawa ba wanda ya fi kimbin jarabawa Allah ya jarabce mu kuma mun gode wa Allah da ya gane wannan abin da muke ba addini ba babanmu kakanmu ya ba da shawara kan cewa duk wanda yake cikin wannan hali ya san cewa ba addini ba ya fita kuka fita muna tsoro ko a kashe mu ko mu tsira kuka fita kuka zo muka kawo kanmu wajen sojoji da su ne wanda muke yake da su amma su suka yi mana talafi da biyayya suka kawo mu jawabar da kawo mu nan gidan gudu tare mu tsira tare alhamdulillah wannan gidan ba za mu manta da shi ba har lahira an tabbatar da mu da dama wanda da ko izubi daya wallahi ba wanda zai ya karanta sai dai wanda dama yayi karatu tukuna ya shiga amma mun zo gidan nan alhamdulillah mun yi karatu kamar ni har isa bugo mana yi da sani uwa da uba da sana da muna jin sunan sabulu da basilin da nutritional tiles cleaner yau wallahi ni ka kawo muka zan yi hada zanya daukara da salanda na koya gidan nan sana'a kuma ba daya bane ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba akwai welding akwai carpentering akwai barber salon akwai shoemaker da dama da cosmetology alhamdulillah wannan gida abun ya kore alhamdulillah zama mu kuntaka wanda addinin ku daban da wanda addinin ku daya haki guda uku duka malamai da dama an koya mana gidan nan sun zo nan mu dare da rana wallahi ko muna farki in ɗaya mu ya rashin lafiya za a doke mu a kawo mu asibiti a yi mana magani ko gidan mu bai wuce wannan ba amma abin alfahari ne za mu gode muku da Allah ya kawo ku nan gida domin mu kuka dawo wallahi mun gode muku Allah ya maida ku gidajen ku lafiya kuma ku ba da labari a kan cewa kun zo kun tar da mu lafiya da tarbiyyar da kuka same mu haka ko yau Allah ya maida mu wajajen ku muna alfahari da wannan yayanmu na gidan nan da ya mana tarbiya gore muku jazakumullahu khaira
daga bisani mahaifansu sun bayyana jin daɗinsu dangane da irin kyawawan rayuwa da ƴaƴan nasu suka samu a sansanin
aka diba yaranmu aka kawo zuwa nan wai su dukkan sun dawo daga nan muna ji labarinsu su ma ko suna ji labarinmu amma mun gode mun Buhari muna sharuwa muna shinto mun gode mun Buhari ai suna yi mun suna buka mun bukata mu
ba ba kana buka kuma fa lokon kamma kuma isalat yaro na wanda na yi gaji a ciki na
hadda shi kuma
na hadda shi mun kai sana mun da wannan mun kira da shi
bayan shawara nawa
bayan shekara biyar yau daga baya kuma na ji labarin cewa ka kwashe su an tafi da su je shi yaro ina da labari yana da yayin lokacin da ya zo mai mungunan suka yi saranda sun zo mungunan na ji labari da kuma ka kwashe su aka kawo su jiwa barak na ji labari akwai wanda muka karbe su a can bara don ya gansu da idan su landa muka karbe su ya bayi labari cewa yaron fa ya zo aka kawo shi bara a kuma an kai shi Gombe aka shi mutum ya bayan ku ya bambaya irin koyarwa da aka yi musu
kasan ba yaran sun riga sun gane cewa yanzu ko sun ji koma wajen iyayen su suna da sana'a abu suna da abu yi kuma za su iya su rike kansu za su iya su zauna da jama'a cikin lafiya za su zauna tare da su ni sakon da zan yi ma wanda suke daidai Allah ya sare su zo yadda wayansu in uwansu suka bari wannan abu suka zo cikin jama'a ga su nan sun zo kuma mun karbe su a hannu biyu biyu su ma haka nan kuma su bari wannan abu su dawo cikin jama'a mu zauna lafiya tare.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
To shirye-shiryen na zuwa muku ne ganin sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin za kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook yanzu a madadin duk abokan aiki na da aka ji muryoyin su ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya salamu alaikum.